Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 13 ga watan Yuli shekarar 2020. Baba Yakub makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan la'asariyan. Kafin ku ji abinda muke dauke da su ga kanan labarai.
China ta kakkaba takunkumi ga wasu 'yan majalisar dokokin Amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin Trump ta saka wa kasar saboda cin zarafin musulmi 'yan kabilar Uyghur a lardin Xinjiang. Jama'ai a Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu ginin gwamnati da ke arewacin lardin Samangan. Sojojin Hutu a Yemen sun kai harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami a wata matatar mai a birnin Jizan da ke kudancin Saudi Arabia.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matasan arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro akan tabarbarewar sha'anin tsaro a yankin da kuma hanyar samo mafita. Za kuma cewa an sako wani dan Niger a cikin 'yan Niger guda biyu da wasu 'yan banjiga suka sace su a ƙaramar hukumar Ilela a jihar Sokoto bayan an ba da naira miliyan 2 a matsayin kuɗin fansa. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo kuma ya gargaɗi tawagar sadarwar jam'iyyarsa ta NPP da su guji yakin neman zaɓe da amfani da kalaman ƙabilanci da na addini da ma na jinsi. Bayan haka sai shirin ilimi da Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai gabatar da sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da jin labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum, barkanku da maraici. Ga cikakkun labaran duniya. China ta kakkaba takunkumi ga wasu 'yan majalisar dokokin Amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin Trump ta saka wa kasar akan yadda Beijing take yi wa musulmi 'yan kabilar Uyghur a lardin Xinjiang. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Hua Qingying ne ya ba da sanarwar takunkumin a yau Litinin akan 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican Ted Cruz da Marco Rubio da kuma dan majalisar wakilai na Republican Chris Smith. Hau ya kuma ce an saka takunkumin ga Sam Brownback, babban jakadan Amurka akan 'yancin addini na ƙasa da ƙasa da kuma kwamitin zartarwa na majalisar dokoki akan China, da ya kunshi haɗin gwiwar 'yan majalisar dokoki da jami'an fadar White House domin sanya ido akan 'yancin ɗan adam da bin doka da oda a China. Rubio shine ɗaya shugaban kwamitin, yayin da Smith kuma yake babban mamba kuma tsohon shugaban kwamitin. Sanarwar kakkaba takunkumin ta zo ne 'yan kwanaki bayan da gwamnatin Trump ta saka takunkumin kuɗaɗe akan wasu manyan jami'an China, ciki har da Chen Kuangwo, shugaban jam'iyyar kwamisanancin China a Xinjiang. Dangantaka ta tabarbare tsakanin ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya a 'yan watannin nan saboda abubuwa da dama, ciki har da kasuwanci da damuwa akan haƙƙin bil'adama da ya kunshi Hong Kong da Taiwan da kuma Xinjiang. A watan da ya gabata ne Trump ya rattaba hannu akan dokar da ta ba da damar sanya wa China takunkumi a sanadiyar cin zarafin musulmai kabilar Uyghur da yawan su ya kai miliyan guda da wasu musulmai 'yan tsiraru a lardin Xinjiang. Jama'iyyar Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ginin gwamnati da ke arewacin lardin Samangan. Muhammad Sadiq Azizi, wani kakakin gwamnatin lardin na Samangan, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kai jerin hare-haren ne a yau Litinin wanda ya soma da harin bom na mota. Harin bom din ya auna sashen binciken sirri na lardin, kamar yadda Muhammad Hashim Sarwari, mataimakin shugaban majalisar lardin, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukumomin sun ce akalla mutane 44 ne suka samu raunuka a harin. Babu wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin ya zuwa yanzu. Sojojin Houthi a Yemen sun afka wani katafaren matatar mai a birnin Jizan da ke kudancin Saudi Arabia a wani harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami cikin dare, inji kakakin sojin Houthi a yau Litinin. Sojojin kawancen da Saudiya ke jagoranta a yaki da 'yan Houthi tun farko sun ce sun yi nasarar lalata wasu makamai masu linzami da sojojin Houthi suka harba da jirage marasa matuka akan iyakar Saudiya. Babu wani bayani daga Saudiya akan inda aka tare makaman ko kuma sun fada wani wuri. Kamfanin mai na Saudiya Aramco yana samar da ganga 400,000 na tataccen mai a kowace rana a tekun birnin Jizan da ke da tazarar kimanin kilomita 60 wato mil 40 da kan iyakar Yemen. Kamfanin na Aramco ya ƙi yi bayani game da lamarin.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugabannin kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro a garin Ilorin ta jihar Kwara akan matsalolin tsaro a arewacin Najeriya. Wakilin mu Amina Mustafa Nasir Batsari ya halarci taron da kuma rahoton da ya aika mana.
Matasan dai waɗanda suka ce sun damu matuƙa akan wannan matsala ta tsaro a yankin arewacin Najeriya sun ce sun je jihar Kwara ne saboda lura da yadda wasu 'yan ta'adda da kungiyar tsaro ta Ametakun ta koro daga kudancin Najeriya sun fara shigowa jihar Kwara, al'amarin da ke neman ganin an shawo kan shi tun da wuri. Muhammad Abdullahi Muhammad shine shugaban kungiyar matasan yankin arewa ta tsakiyar Najeriya.
A kasan kwanakin baya wannan kudancin Najeriya akwai sashi da suka fito da wato wannan tsari na wato Ametakun, saboda wa'annan matakin da su suka dauka a can akwai wa'anda suka fara shigo musu dajina, ana samun wa'annan korafi-korafi na satan shanu da kuma kama mutane a hanyar Kaba zuwa Lokoja. Ma muna da labari shekaran jiya an samu an harbe wani soja da akan hanyarsa na zuwa Kwara State. So don haka mun samu irin wa'annan korafi kuma mun hada su, kuma insha Allah za mu mika sa zuwa ga shugabannin mu da suke can headquarters saboda tabbatar ya kai rahoton ya kai hannun manya.
Har yanzu a wannan lokaci dai akwai matsalar bindiga masu hallaka mutane a nan jihar Niger. Tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro ASP Abdullahi Yarima mai ritaya ya ce lamarin rashin tsaron fa tura ta kai bango.
Yanzu mu kan turi a kai bango, domin yanzu wannan abun yanzu kamar kowane rana ne. An gama ɗebe dukiyar mu kap duk da shanayen mu da kayan gona, an hana mu ma girbi doya musamman.
To shi ma da sarkin Hausawan Ma'undu a karamar hukumar Mariga Malam Bala na Ma'undu, wanda a yanzu haka yake cikin gudun hijira, ya ce ya sha da ƙyar.
Rayin nan sun zo sun kore mu yaran dajin nan.
Da ku gungan su koko dai kawai labari kuka je kuka buga.
A kiri-kiri ni so hudu ina haduwa da su.
A nan Ma'undu
ni har sun taba dauka ka.
Amma sun yi muku banna?
A sun yi muna banna sosai. A takaice sun kusa kashe mutum 10 garin nan.
A nan Ma'undu.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce tana kokarin shawo kan matsalar 'yan bindigar ta hanyar ƙara jibga jami'an tsaro. Kamar yadda kakakin 'yan sandan ASP Wasiyu Abiodun ya yi ƙarin bayani.
We have our deployment across the local government identified where we are having these challenges.
Ya ce mun ƙara jibga jami'an tsaro a yankunan ƙananan hukumomin da muka gano ana samun wannan ƙalubale na 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu a kan sha'anin tsaro, an kubutar da ɗaya daga cikin 'yan Nijar guda biyu da wasu masu satan mutane suka kama su a yayin wani farmaki a ƙaramar hukumar Ilela ta jihar Sokoton Najeriya da ke kan iyaka da birnin kwanin jamhuriyar Nijar. Sai dai an biya naira miliyan 2 a matsayin kuɗin fansa kafin aka hannunta shi ga 'yan uwansa. 'Yan uwan nashi sun bayyana matukan farin cikinsu a cikin wannan rahoto da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Jarba Hassan, to wallahi kan mun ji daɗi ga wanga abu da an kai. Allah ya taimaka mana, an suku mana mutum guda, don sauran mutum guda shi a cha da Asuman. To muna fatan wanda Allah ya sa an ka saku wanga bawan Allah, shi ma Allah ya sa a saku shi.
Ne baka ne mi za ka ce mana gashi an sako ƴan uwa da ɗa?
To Haruna, muna muku farin ciki kuma muna ma Allah godiya da wannan abu ya zo a takaice. Allah ya takaita shi ya zan ɗan kaɗan, kuma muna ma jama'a musulmi duka godiya da suka taya mu addu'a.
Sai da an ka biya kuɗin fansa aka ce nawa aka biya?
Kasan kuɗi ba abin gani na irin wannan.
An haɗi ai bai da wata matsala, tunda an riga an ba su, kuma ai duniya ta san wanga abu ya hawa.
Yana miliyan 2 muka wasu ƙasa.
To ya kuka yi kuka sadu da su kuka ba su wannan?
Wannan ta sadarwa ce. Muna kiran su, suna kiran mu, muna ina. Ba su muka zo inda babu sarki sai Allah, sai su. Su ga ɗaya da yajin Allah, ni tura ƙani na dan ni ban isa ba. Ni tura ƙani na su ya kuka musu kuɗin ya gobe shi ya tore shi.
Ni Abubakar suna na.
To ya kuka yi lokacin da kun kai gaba da su?
To gaskiya lokacin da mun kaɗo da su na gane su bisa motuna sun ɗauko su wajen mashin uku, kuma kowane ya ɗauke da bindiga.
Dan da nan bindigogi
ka wallahi mai yan bindigogi na gare su, dan wannan daji ma wallahi ma ko iko a ce ta can sai sun shirya.
Ko haka duk suka ce ba
ni da zuwa na kawai sun ka ce na tura kuɗi ni ce ga su na ba su na ka kuɗi, kowane ya sauka da bisa mai kowa ya sharje ɗan bindiga ko mage nan na buɗe musu kuɗi sun kali su ha sun ha gani sun ga komai sun ka ɗan mai, kuma kowa ya hawo motunan sun ka
kuɗi. Ya suka yi suka sako shi bayan ka bada kuɗi.
Nan sun ka aje shi.
Tare da kai ga ka gashi ga kuɗi.
Ga kuɗi na ba sun ka saki shi.
Kuma da nan kun kai wala ba asali.
Sun ka buga motuna sun ka tafi. Sun ka koma inda su.
A cikin daren Alhamis ne dai da ya gabata waɗansu mutane ɗauke da makamai suka yi awon gaba da waɗansu jama'a a cikin garin Illela local government na jihar Sokoto da ke dab da garin birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Kuma biyu daga cikin ɗan Nijar an kai awon gaba da su a lokacin da maharan suka kai wannan farmaki. Na tambaye shi wanda ya samu kuɓuta ko a cikin wani hali yake a lokacin da muka yi magana da shi kusan ƙarfe 11:30 na daren Lahadi da ya gabata kusan awa 3:30 kenan bayan an sako shi.
Sai ce alhamdulillah dan cike yanayi kan gaskiya ko wahala. Gaskiya dan ba dadi can. Gaskiya dan mun sha wahala gaskiya sosai. Dan ka mun gaskiya kai dan kuɗin da an kace za a amsa gare mu gaskiya mun sha wahala. Dan kana ganin saboda yanayin da ba ka kuɗi da wuri ba harbi dan kai akawa. Kuma gashi dai kuma na gode ma da zuwata nan ga asibiti na tar duka magawata mayar da duk kowa da yan kire da sarki da duk kowa ne su zo dai sun ga yanayin da nake ciki alhamdulillah. Sai dai sauran dan uwata a can shi dai yanzu dai shina can ba su kushi ba.
Dama shi dai ne ka baro can
ba. Eh shi dai da farko an su kushi an su ko mutum guda nan ki tare shi wani in yamuri ne. Wannan na Illela shi an su kushi insha Allah. Amma da kuɗi to a fara da kwanan hudu ne tun ran shi
sauran dangin ɗayan da ba a sako ba suna can suna iya nasu kokari domin ganin shi ma sun kubutar shi daga hannun maharan Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Zindi Mandela ya shahararren masu fafutukar yaƙi da launin fata a Afirka ta Kudu Nelson da Winnie Mandela ta mutu a Johannesburg tana da shekaru 59 a duniya. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta SABC ta sanar cewa Mandela ta mutu a wani asibiti da ke babban birnin Afirka ta Kudu amma ba su bayyana sanadin mutuwarta ba. Jam'iyyar African National Congress mai mulki wanda mahaifinta ya jagoranta a gwagwarmayar kawar da mulkin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu ce ta tabbatar da mutuwarta. A shekara ta 1985 ne Zindi ta yi fice sa'ad da ta karanto wasiƙar da mahaifinta ya rubuta ta ƙin amincewa da sharaɗin samun ƴancin kai da shugaba P.W. Botha ya bayar na ANC ta yi watsi da dabarunta masu tsauri akan nuna adawa ga wariyar naulin fata. Mandela tana aiki a matsayin jakadiyar Afirka ta Kudu a ƙasar Denmark a lokacin da ta mutu. Ministar harkokin wajen Afirka ta Kudu na Lady Pandor ta yaba wa Zindi Mandela tana mai cewa a matsayinta na ɗiyar gwarzon gwagwarmaya Tata Nelson da Mama Winnie ita kanta jaruma ce a fagen gwagwarmaya ta yi wa Afirka ta Kudu aiki sosai. Daga ƙarshe kasuwannin Asiya a yau Litini suna kyau sakamakon kyakkyawar fatar masu zuba jari game da batun farfadowar kasuwanci bayan kaucewar annobar coronavirus. Hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei ya rufe da ƙarin maki 2.2. Hannayen jarin Hang Seng da ke Hong Kong kuma ya daɗa armashi da kashi 0.5 da maraicin kasuwanci. Kana Shanghai Composite ya cirra da maki 1.7 cikin 100. A Australia hannayen jarin S&P da ASX shi ma ya cirra da maki 0.8. Sai hannayen jarin Kospi da ke Korea ta Kudu ya cirra da maki 1.6. Kana Sec da ke Taiwan ya yi sama da kashi 1.1. Sannan hannayen jarin Sensex da ke Mumbai ya cirra da maki 0.3 cikin 100. A kasuwar mai ana sai da ɗanyen man Amurka akan farashi dalar Amurka 40.14 kowace ganga, abinda ke nufin ya yi ƙasa da kashi 1%. Kana ana sai da ɗanyen man Brent a kasuwar duniya akan farashi dalar Amurka 42.88 kowace ganga, wato ya yi ƙasa da maki 0.8. Hannayen jarin dukkanin manyan kamfanonin Amurka sun yi armashi.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya gargadi rukunin sadarwar jam'iyyarsa ta NPP da su guji amfani da kalaman kabilanci da na addini da na jinsi wurin gangamin yakin neman zaben kasar wanda za a yi a ranar 7 ga watan Disamba. Shugaban ya yi wannan gargadi ne a wata ganawa ta bidiyo da ya yi da shugabannin sadarwar jam'iyyar. Wakilinmu a Banya Akara Ridwan Mukhtar Abbas ya yi komai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaba Akufo-Addo ya kasance a killace cikin kwanaki 10 da suka wuce a dalilin shawarar da likitarsa ya bayar bayan wani na kusa da shi ya kamu da cutar COVID-19. Wannan ne farkon video din shugaban tun da ya shiga kulle a sashin fadar shugaban kasa. KB1 bai hana shugaban zartar da nauyi da kundin tsarin mulki ya aza masa ba. Shugaban ya yi magana akan abin da yake yi cikin kwanaki 10 nan. Dr. Kadun bayanai da takardu daban samun karantawa yanzu ina karanta su kuma na sami kaina cikin dawainiya fiye da abinda nake iya yi a da a cikin wato Jubilee House. Lallai kawu na aiki sosai a nan. Mambobin tawagar masu baiwa NPP shawara dangane da gangamin siyasa ne da sun ka hada da ministan labarai Kojo Ponun Kurma, ministan zango da kusurwowi Nisa Mustapha Hamid da mukaddashin ministan wasannin motsa jiki Mr. Pero Kijetu sun kai wannan kuryan taro sun kula shimfida yin gangami akan irin nasarori da aka samu. Shugaba Akufo-Addo ya ce gwamnati na da kyakkyawan labari da za ta yi gangami a kai. Ya faɗa wa masu sadarwar su kan su yadda a danƙwasar da su da siyasar jinsi, ƙabilanci da addini. A ra'ayin Akufo-Addo, zaɓin bana zai ta'allaka ne akan kwatanta aiki da mulki. Kamata ya yi mu yi campaign a Ghana wadda ba maganar inda ka fito ne ba da ƙabilanci. Wannan ba zai taimaka wa ƙasar ba, ba zai yi mana taimakon komai ba. Mu ne farkon waɗanda ya kamata mu gane wannan ɗabi'a ta 'yan Ghana wadda ya kumshi abubuwa da yawa da ake tattarawa a irin maganganun 'yan Ghana. Ya kamata mu shawarta ina kiransu ayyukan Ghana. Na biyu, mu musanya ayyukan Ghana da wasu ababa masu amfanarwa. Ko kai musulmi ne ko krista, kar ya zama hanyar da muka sa gaba. Haka ma maganar jinsi bai kamata ya zama hanyar da muka dusa ba. Ya zama muna dubi ne a duk lokaci akan kwarewa na aikin shugaba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Mukhtar Abbas, har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba matakan da aka dauka wanda ya tabbatar da cewar mahukunta a shirye suke domin ganin an kare lafiyar ɗalibai da ta malamai a jamhuriyar Nijar. Waɗanne irin ƙalubale ake fuskanta a cikin shirin buɗe makarantu? Da Yusuf Abdullahi ɗauke da ƙarin bayani.
To sai dai duk da matakan kare makarantun na Nijar daga barazanar cutar ta corona da gwamnatin Nijar ta yi ikirarin cewa ta ɗauka, akwai sauran jan aiki a gaban gwamnatin, a cewar Aliyu Hassan Samuna, shugaban kungiyar malaman makaranta ta Isnaibba.
Gaskiya gwamnati ya dauki matakai, amma abunda aka ka cikin lokacin bai isa ba. Kamar yanzu in kai lissafi lokacin namu, an kawo muna bidon ka wanda za a wanke hannuwa da shi, amma bidon nawa, mai yara nawa, da klasoshin nawa? Kuma in an yi lissafi, yara ba a ba su ba shi abunda za su kara kansu wanda ake mata babet. Yaran primaire, secondary ma in kai lissafi da yawa in ka ta kana tare da yara ba su da shi. Kuma abin nan shi yasa kwana na hari ma na koma kaga talibai suka ce ba su koma, tunda sun tabbatar da abin da ake duka ba daidai ba ce. Haka ya ma a university mun ga shugaban da ya fito na sanin ya ce wallahi motocin da aka gare su bai isa, kenan bai iya sa a kara kiyaye lahiya matalibai. Kenan gwamnati ya so a koma, aka yi niyya a koma, kuma an koma, amma matakai da aka dauka bai isa ba.
Domin rage cinkoson ɗalibai a cikin makarantu, hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar Nijar sun bullo da wani tsari na musamman na bada ilimi ta hanyar rarraba dalibai kamar yadda kai gama Ibrahim director makarantun secondary na yankin da magaram yayi karin bayani
a secondary abin da muka yi inda muka san da cewa yara sa da yawa kuma akwai irin wannan classes din na kara da bai isa ba yara samu su zama su karatu mun ba da dama mun ce duk wanda yake iya yana iya raba lokacin biyu wani wasu zo da sahi tunda kisan da kisan ba aiki da marciana a kare daya yake sabka kare daya da yake sabka to mun ce maimakon yara su zama gida da kare daya mucce once zo da sahi su yi kur in su saka kare daya da rabi wan can kuma gurbin ba su da sahi ba su zo da marta su yi wannan zai ba mu daman cewa dabaro ko an yi ruwa klasin da gare mu suna iya kama yaran su yi wannan su yi katsa da mu
to koya dalibai ke kallon wannan tsarin na rarraba su wajen dauka ilimin Isaka Magaji yana daya daga cikin shugabannin kungiyoyin dalibai a jamhuriyar Niger
akwai rauni kadan a tafiyan musamman ma abin da ya shafi wajen rukuni da ake yi misali aji guda sai zo a raba shi gida kashi uku ko hudu to nan ma duk da ma cewa abun kamar kusan ɗaya ne me akwai bata lokaci a harakan dan yanzu misali gwamnati tana da halin da za a ce a kawo kamar kan aiki ko wasu na'urori wanda kawai duk in ajin in ma mutum dubu ne in zai shiga cikin ajin ana iya kawo na'uran da kawai a auna a yi gwaji a auna duk wanda zai shiga cikin ajin a diba a gani in la ya shi lawa ya shiga ya shiga to ba a yi ba sai ake rarraba suna da hanyar da za su nemo wannan na'urorin wanda ya kamata a ce zai ba mutane damar da za a ci kawai a ci gaba da aiki a ci gaba da daukan darasi a dunkule a lokaci guda ba sai an zo an yi ta rarraba mutane ba a bata lokaci
yanzu haka dai hankali ya karkata ne wajen ceto shekarar ta bana da haka shugaban kungiyar iyayen dalibai na da magaran Lawar Kulubali ya nemi gudunmuwar iyayen dalibai domin cimma burin da aka sawa gaba
iyaye muna roƙonsu a ba yara kuzarin zuwa wurin aiki tunda kwana 45 kadan ne na cewa a yi da karatun shekara to amma an aka taimaka musu yara ganana su tashi su tsaya a lokaci yaran da zai zamanto za su yi aikin sahe su je na masin marice su je sai uwaye sun kula kada yaro ya ce maka yau ban mai sai gobe da sai ko a yau da marice ban mai sai na marice miki a bisu sau da kawa a basu kwarin gwiwa dan su je su yi wannan karatu in suka yi haka to alhamdulillah ina tsammani a cikin kwana 45 kin ana iya wani abu babu zancen wasa aiki ne tukuru da uwaye da yaran a tsaya basu kan aiki babu zancen tsaiko kai ya zo daga yara kai ya zo daga malamai
su ma dai kungiyoyin daliban jamhuriyar Niger sun yanke shawarar sassauta fafutukar da suke yi a cikin waɗannan kwanakin 45 bayan kauracewa azuzuwa na kwana ɗaya da suka yi a farkon koma karatun Abu Mumini Salisu shine shugaban kungiyar daliban makarantun sakandare na Damagaram
wa mace mu na kungiya mu ma wani sifile wani waye zan mu sassauta mu gani dan a ci mu guri insha Allah saboda muna tausaya ma wasu yaran wasu uwayensu basu da kuɗin da zasu biya musu ekol prive mu muna kira da ekol prive da su sani wannan kwanaki da aka ya kamata da sarrafa mu ɗiyan talakawa an yi kwana kusan wata uku basu biya mu shi na kuma yanzu mun ji wasu ekol luka sana cewa a cika musu kuɗin su ba ma abun ba yayin mutun ya ji amsa convocation ta jaraba to muna kira da wannan ekol luka na kuɗi da su jiba su gani wannan kuɗi su rage shi su taimaka mu ɗiyan talaka tunda da ake lakol a Niger dan a bude ta ne da ɗan talakawa wanda aka kora a taimaka musu
wata matsala da kuma ta kunno kai a kwanaki kalilan da sake bude makarantun a Niger ita ce ta labarin da aka yayyada cewa ana yi wa dalibai allura a cikin makarantun hakan yasa iyayen dalibai da dama janye ƴaƴansu a cikin makarantun ganin yadda wannan labarin ya saka fargaba a zukatan iyayen dalibai hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta Niger sun gaggauta karyata labarin Ali Goje Dango shine babban daraktan da ke kula da ilimi a matakin farko a birnin Kwanni ya isar da wannan sakon
mu mushannin lakol ne yara ko uwan yan lakol suna son su mu kankan mu son su muke kenan abinda duk zai cuta musu mu za mu kiyaye kuma na kwatanta musu da allura in za a yin ta ba ta yi wa likita ya zo ya ce kawai allura za shi sai ya shaida masu iko an shaida mu prefe an shaida mu sarki an shaida mu mayar ga shi za mu allura kuma ga irin allurar da za mu yi kuma ga lokacin da za ta dauka kuma yan allura za a yi mu yan likita suna shaida mana mu ma mu samu mu shaida ma direktorin lakon su shaida mu musa a shaida ma yara za a yi musu allura
a dai ranar 6 ga watan August ne za a gudanar da jarabawar karshen shekara ta farko wato BAPC sannan a ranar 17 ga watan August na shekarar 2020 a gudanar da jarabawar bakaloriya ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, musamman wakilin namu Yusuf Abdullahi da wadda ta hada mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.
Taba ga mutane kan gimarar ilimi abun rainawa himma da kwaro kokayen mushinyo.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bilyamin Gambo Fankol, karamar hukumar Maiha, jihar Adamawan, Najeriya. Yana cewa assalamu alaikum sashin Hausa, yau zan bayyana ra'ayina ne kan lashe amai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi dangane da batun bude makarantu. Wai shin sai an yi shekaru 10 ne kafin a bude makarantu, koko ana jira ne sai cutar corona ta bar Najeriya? A gaskiya da sakel, saboda kuwa dalibanmu sun gaji da zaman gida, tuni da yawansu suka fara mance abubuwan da ake koya musu a baya. Bugu da ƙari, ci gaba da rufe makarantu zai sa ɗaliban su koyi ɗabi'u mara kyau, tare kuma da rage musu sha'awar yin karatu gaba ɗaya. Ina kira ga gwamnati da ta sake yin nazari akan wannan batu na buɗe makarantu. Sai saƙon Babanji Mamman Banje daga Damagaran, yana cewa salam VOA Hausa, ku ba ni dama in yi kira ga al'ummar jamhuriyar Niger. Ganin cewa kunnuwan siyasa sun fara kunno kai a jamhuriyar Niger, muna kira ga al'ummar Niger kar su manta siyasa karamin lokaci gare ta, kar ta sa su bata da jama'a. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aminu Fuel Baban Yusra da Fahad Maradi Niger, suka ce salam VOA Hausa, ina jinjina wa jandarma na gidan Runji da bisa namijin kokarinsu na kama mugayen makamai da suka yi da wasu bata gari su biyu. Gaskiya mun ji daɗin kama waɗannan 'yancin amana. Ya kamata gwamnatin ƙasa ta Niger ta fito da su gaban jama'a, a kashe su kawai. In aka yi haka, hankalinmu zai fi kwanciya. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Ya ce salamu alaikum VOA Hausa, sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka kwana ana shekawa a garin Batsari ya yi sanadiyar yankewar babbar gada wadda ta haɗa garin Batsari da Katsina. Muna fata mahukunta za su kawo mana agajin gaggawa domin ceto mu daga halin ƙaƙanikayi. Allah ya sa mu dace, amin.
To madalla, yanzu ko ga Aisha ta dawo da takaitaccen labaran duniya.
China ta kakaba takunkumi ga wasu 'yan majalisar dokokin Amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin Trump ta saka wa kasar saboda cin zarafin musulmi 'yan kabilar Uyghur a lardin Xinjiang. Jami'ai a Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu ginin gwamnati da ke arewacin lardin Samangan. Sojojin Hutu a Yemen sun kai harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami a wata matatar mai a birnin Jizan da ke kudancin Saudi Arabia.
Masu sauraro, da takaitaccen labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare, misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Sai dai kafin mu yi sallama, bari mu mika gaisuwa da fatan alheri ga Alhaji Baba Sharif, shugaban gidan rediyo Marhaba FM daga birnin Accra, da Abdulwahab Jawando da Salu Shaibu Sarauta da dukkanin ma'aikatan Marhaba FM. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyam, Baba Yakubu Makiri ne ke cewa a huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.